والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين والصلاه والسلام الاتمان الاكملان على المبعوث رحمه للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الامين وعلى اله وصحابته اجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مدا يابو da godiya ga Allah subhanahu wataala cikin huwacewarsa rayuwar mu ta iso wannan rana ta juma'a yau 10 ga watan rajab shekara 1446 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mun saki haduwa wannan majalisi mai albarka inda muke jin fassara na ma'anonin ayoyin alqur'ani mai girma gurgunan hali cikin wannan littafi na Raddul Azhan ila ma'ani alqur'an na Sheikh Abubakar Muhammad bin Rahimahullah mudan roƙon Allah ta'ala ya mana muwafaka muna karatu cikin suratul an'am mun tsaya aya ta 93 ne insha Allah na'am bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون
نعم ما كنت da ya gabata mun fara bayani cikin wannan aya sai kuma lokaci yayi mun ji gaba na farko wato Allah subhanahu wataala yace wa man azlamu mimman iftara ala allahi kadhiba wane ne kan yafi zalunci ai ba wanda yafi zalunci sama da wanda ya kaki ƙarya ga Allah subhanahu wataala laifi na farko ke au qala ko kuma wanda yace uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi shay'un an yi wahayi zuwa gare ni alhali ba a masa wa'ayi komai ba laifi na biyu kenan waman qala sa'unzilu mithla ma anzalallah da kuma wanda yace shi ma zai saukar da irin abin da Allah din ya saukar kaga laifi na uku to wanda duk ya fada cikin irin wannan daya daga cikin su ko ya tara guda uku alal haqiqa babu wanda ya kai shi zalunci zalunci kuma annan na kafirci saboda kowanne daya daga ciki kafir cewa ne ga Allah subhanahu wa ta'ala kaga ƙarya a jingina ma Allah wannan kafirci sannan inkarin wahayin da Allah ta'ala yayi shi ma wannan kafirci yayin da mutum yace zai zama shariki ga ubangiji wajen saukar da doka irin wanda Allah ya saukar to alal haqiqa wannan shi ma yayi aiki na kafirci to don haka Allah yace babu wanda ya kai shi zalunci mun ji bayani dangane da wanda malaman tafsirin suka ambaci ayar ta sauka dangane da shi da kuma bayanin da za a yi gurgurdu to Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ambaci sakamakon wanda irin hakan zai same shi. Walau tara idh zalimuna, tunda an ce wa man azlamu, babu wanda yafi zalunci sama da wannan. To kenan waɗanda suke haka ga sakamakon da zai same su, ake gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma dukkan al-mukhatabun. Walau tara idh zalimuna, da zaka gani ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idh zalimuna, a yayin da azzalimai al-mazkuruna mimman yaftara ala Allah al-kadhiba, azzaliman da aka ambata din nan daga waɗanda suke kaga ƙarya su jingina zuwa ga Allah, aw yad'i annahu yanzilu mithla ma anzala Allah istihza'an, ko yake da awa cewa shi ma zai saukar da irin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar saboda izgili, waliyubtilu bidhalika alhaqqa, kuma suna yin haka ne wai dan su bata sakon Annabi sallallahu alaihi wasallam, suke kai wannan abun ba gaskiya bane dai, kar ma ku yadda, mu ma in mun so za mu faɗi haka, law nasha'u la qulna mithla hadha in hadha illa asatirul awwali, mu ma da mun ga dama za mu faɗi irin abin da ya faɗa. Wannan kawai tatsuniyar mutanen farko ne, kaga suna yi ne domin su bata da'awar da Annabi ya zo da ita dan kada a saurara ballantana a yadda da ita. To Allah subhanahu wa ta'ala ya ce da zaka ga irin waɗannan azzalumai, fi ghamaratil mauti, wato a cikin magagin mutuwa, sakarat, haka Abdullahi ibn Abbas ya fassara kamar yadda Ibn Jarir at-Tabari ya rawaito, da zaka ga su a cikin magagin mutuwa, wal mala'ikatu basitu aydihim, alhali mala'iku kuma basitu aydihim, sun shimfiɗa hannayensu. To me ake nufi da basdul yadi? Basdul yadi yana zuwa da ma'anoni mabambanta a cikin Al-Qur'ani. Ya zo shi da ma'ana ta al-imtidad wa tawassu', wato yalwatawa, kamar yadda Allah madaukaki yake cewa Allahu yusitir rizqa liman yasha'u wa yaqdir, kaga al-basdu ana, wa inda yace bal yadahu mabsutatan, kaga albasto ana nufi al-imtidad ne wa tawassul, yalwatawa. Sannan kuma yakan zo da ma'ana na al-maddu li tabbi shay'i, mika asalin hannu din dan neman wani abu. Kamar yadda Allah ya buga misali dangane da waɗanda suke bautar wani Allah, suke tsammani za su cece su a ranar al-qiyama, Allah madaukaki yace ka basiti kaffaihi ila al-ma'i yablugha fahu wa ma huwa bibaliki wa ma du'a al-kafirina illa fi dalal, kaga sai aka ce ka basiti kaffaihi ila al-ma, to wannan yazo da irin wannan ma'ana kenan. Sannan yana zuwa da ma'ana ta abdarbu duka, duka ko isar da wani abu wanda yake mara dadi, wanda watakila zai iya kaiwa zuwa ga mutuwa, kisa da abin da ya kama da haka. Wannan yazo da yawa a cikin Al-Qur'ani, if yafkafukum yakunu lakum a'da'an wa yabsutu ilaykum aydiyahum wa alsinatahum bis-su'i wa waddu law takfurun, kaga wannan yana nufi duka ne da zai iya kaiwa zuwa ga me, zuwa ga kisa, kafirai idan har suka sami iko akan ku za su bayyana muku kiyayya, wa yabsutu ilaykum, kaga aydiyahum, za su shimfiɗa hannayensu zuwa gare ku, nan shimfiɗawan ba na daɗi ba ne, ana nufin duka ne abbar, irinsa ne ƙabila ya ambata zai yi ma ɗan'uwansa Habila, ko ɗan'uwansa ya ce la in basatta ilayya yadaka litaqatulani ma ana bibasitin yadiya ilayka liaqatulak inna akhafu Allah rabbul alamin, to kaga wannan duka bastul yadi yana nufi abbar ne duka. To anan ma da aka ce idh zalimuna fi ghamaratil mauti wal mala'ikatu basitu aydihim, sun shimfiɗa hannayensu zuwa gare ku, wato ilaihim bi dharbi wa ta'dhib, shine mala yace duka da azabtarwa, kamar yadda Allah madaukaki ya faɗa aya karara wato cikin suratul anfal, Allah madaukaki yace walau tara idh yatawaffa alladhina kafaru al mala'ikatu yadribuna wujuhahum wa aydihim, a yayin da kake ganin mala'iku suna shimfida hannayensu ya suna amsan rayukan kafirai, lokacin da mala'iku suke amsan rayukan kafirai yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu adhab al-hariq. To kaga wannan aya ta fassara ashe a yayin mutuwa dukan su suke, mun gane ko? To don haka nan da Allah ta'ala ya ce wal mala'ikatu basitu aydihim, sun shimfida hannayensu ayyadribuna wujuhahum wa adbarahum, kamar da yazo a wancan ayatu suratul anfal, dukan su suke ta fuska suna dukan su ta baya, amma kai ba zaka ga mala'ikun ko kaga dukan da ake musu. Su masu irin wannan haka lamarin zai kasance a gare su da duk waɗanda suka mutu akan shirki da ubangiji da kafirci. Yaquluna lahum ta'nifan, suna ambata musu dan kausasawa, akhriju anfusakum ku fidda rayukan naku ilaina linaqbidaha dum wa amshi rai, sune malace ku amadda ran naku dukan su ake, au khallasuha min al'azabi in istata'tu, ku kubutar da rayukan naku daga azaban nan in kuna da iko, amma ba su da iko. Allah ya ce al-yawma tujzauna azabal khul, yau ana sakan ya muku ne da azaba ta walakanci, ay al-hawan bima kuntum taquluna ala Allah ghayra al-haqq, saboda abinda kuke faɗa wanda ba na gaskiya ba, kuna jingina shi ga Allah subhanahu wa ta'ala, bid'awa annubuwata wal ihai kadiban, kuna da awar annabta, kuna da awar wa'azi abin nan wahayi bisa ƙarya, wa bil istihza'i li bidalil haqqi, kuna masu izgili dan ku ata sakon da annabi yazo da shi. To Allah ta'ala yace za a ambata musu mala'ikun za su gaya musu al yawma tujzauna adhaban huni, yau za a sakan ya muku da azaba ta walakanci, bima kuntum taquluna ala Allah ghayra al-haqq, saboda abinda kuka kasance kuna faɗa ga Allah wanda ba gaskiya ba, wa kuntum an ayatihi tastakbirun, kuma kuka kasance kuna girman kai game da ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala, ay tatakabbaruna an al-iman biha, kuna girman kai ba ku imani da ayoyin Allah, wa jawabu law la ra'aita amran fadhi'a, lalle da kaga al'amari ne ta da hankali. Wa yuqalu lahum idha bu'ithu, wannan kenan azabar da ta za ta same su lokacin fitar rai, sannan a ranar alkiyama idan an tashe su, kaga wanda aka tarye shi da duka kenan duka ne zai ta wanzuwa gare shi a hayatul barzakhiyya, sannan a ranar alkiyama idan sun tashi sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata musu. Ko kuma wasu malamai suka ce mala'iku ne za su ambata musu, al-muwakkaluna bi qabdi arwahihim, wato za su faɗa ne hikayatan anillahi ta'ala, maganar Allah ne za su hakaito musu, wa laqad ji'tumuna furada, lalle haƙiƙa yau kun zo mana ziƙau, munfaridina anil ahli wal mali wal waladi, waɗanda kuke kun saluɓa daga iyalinku, kun saluɓa daga dukiyarku, kun saluɓa daga ƴaƴanku, kamar khalaqnakum awwala marrati, kamar yadda muka halicce ku farkon lamarin haka kuka zo nan, ma da yace ai min khurujikum min butuni ummahatikum, yadda kuka fito daga cikkunan uwayenku mata, kufatan ba ta kan uratan ba tufafi, ghurlan galoba, kama kuntum qabla alqitani ghayra maqtu'i alqulfa, kamar yadda kuka kasance kafin a muku shayi ba a yanke muku loba ba, haka kowa zai tashi a ranar alqiyama, ay ba'athukum wa khurujukum min alqubur mithlu khurujikum min butuni ummahatikum, tada ku da za a yi ranar alqiyama da kuma fitowar da za ku yi daga cikin kaburbura tamkar fitowanku ne daga cikkunan uwayenku, والبعث إعادة وليس ابتداء خلق من جديد kan an ce albatu tadawa iada mai da rayuwa ce ba sabon halitta bane wala sabtida a khalqin min jadid ba wai za a sake sabon halitta bane a ruhin nasu yana nan da ba an halice shi za a maida shi kamar yadda Allah ce huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi wa lahu al-mathalu al-a'la fis samawati wal ardi wa huwa al-azizul hakim Allah shine ya fara halitta dama tun farko kuma yu'iduhu kuma shine zai mai da halittar wa huwa ahwanu alayhi wannan din ma shine yafi sauki ba wai na farkon yana da wahala ga Allah ba kawai an maka tashbihi ko da kai ne idan kai abun farko to idan ka zo zaka nana tashi kuma ai yafi sauki to komai a wajen Allah mai sauki ne innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun an fada haka ne muqabilan kai abinda za a ambata maka rana alqiyama ko zai tashi a cikin wannan sifa hadithi ya inganta cikin bukhari da muslim hadithin ummul mu'minin aisha Allah ya kara mata yarda tace taji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa yuhsharu an-nasu yawmal qiyamati hufatan quratan ghurla za a tada mutane a ranar alqiyama babu takalmi babu tufafi da lo'a ummul mu'minin da taji cewa babu tufafi a wata riwaya tace wa asafa tace kai tunmu mata a tashi haka wannan riwaya qultu tace ya rasulullah an-nisa'u war-rijalu jami'an yanzuru ba'dhum ila ba'd maza da mata baki daya kowa tsirara kowa na ganin kowa qala sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah yace ya aisha al-amru ashaddu min an yanzuru ba'dhum ila ba'd lamaran qiyama ai tsananin sa ya wuce a ce wani ma ya kallo wani baka ma san waye a gefen ka baka ma san meye ba a cikin tashin hankali yake baka ma san waye a gefen ka ba balle ka san wani ne yake wallahi lazim kiyama dai ko tashin hankalin duniya yana da dimautar da mutane ban mantawa shekara 10 da ya wuce nayi aikin hajji irin wannan sai kuma tsautsayi ya faru a lokacin na tattake mutane ina tsakiyar wannan take wallahi alazim yadda ka san qur'ani Allah ya ce wa asbaha fuadu ummi musa fariga haka zuciyata ta zama ban san me yake faruwa ba wallahi ban san me yake faruwa ba ni dai kawai na iya tuna lokacin kawai da ne kalmar shahada ina jira mutuwa kuma bayan Allah ya kubutar da ni a some na farfado wasu Allah ya nufa sun kubutar da ni wallahi mutun ne na ganshi jibgegen mutun kato bakar fata yana tafiya tsirara bai san tsirara yake ba tsirara mayafin nasa na saman ya fadi wannan kuma yana rike da shi kawai a hannu haka shi ma yana kokarin faduwa kafin ai magana a ce a taimaka wa wannan bawan Allah ya yanki jiki ya fadi ruf ya suma wai duniya ba ke dan wani abu ne karami a nan duniya to ina kuma ga kiyama idan ma ka san wa yake gefe me ka san ma me yake faruwa to haka lamarin kiyama take Allah ka kawo mana da sauki wannan gaba da Allah ta'ala ya ce walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra hakika kun zo mana zikau in an ce farauta kadai ba kome tare da shi kama khalaqnakum awwala marra kaman yadda dama tun farkon lamari muka halice ku muka kawo ku duniya to sai yake fa'idantar da wani fiqh kenan ashe anan Allah subhanahu wataala yana nuna mana ya halici jiki ya halici ruhi sai ya hada su waje guda kuma sai ya turo mutum zuwa duniya ya fito daga cikin mahaifiyarsa ya zo shi nan duniya ai da ma Allah ya halice mu la ta'lamuna shay'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida rai shi da wamanne ne yana nan tare da kai jiki ne baya dawama, amma ruhin ka shi yana nan, kawai ana raba tsakanin ruhin ka ne da jiki, amma ruhin na nan gangan jikin ke rubewa, amma shi ruhin yana nan tunda Allah ya halicce shi, to zai ci gaba da wanzuwa ne. Amma sai aka yi wa mutum jiki, sai aka haɗa shi da jiki, farkon zuwansa duniya shi ne fitowa daga cikin mahaifiyarsa, sannan akwai lokacin kuma da za a sake raba su, shi jiki ya lalace, ruhin kuma ya sake koma zuwa ga Allah. To menene hikimar haɗa su tare a kawo shi duniya? Allah ya yi haka ne saboda dalili. Dalilin shi ne an sanya ruhi a jikin jiki domin jikin ya taimaka ma ruhi wajen aikata ayyuka na alkhairi da samun abin da zai guzuri kafin komawa. To shi saka na aka ce laqad jitumuna farada, yaya kuka zo mana zika, ba ku yi aiki ba. Sai aka kashe rayuwar zaman da za a yi a duniya na jarabawa, domin ya ce allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum, wannan shine dalilin da ya halicci rayuwar sai hada ta da jiki, kuma ya sanya akwai muntaha, shine mutuwa da za a rasa ki raba su, ba dan komai wannan ba, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashe kenan an sanya ruhi a jiki ne, aka kawo shi duniya farkon lamari bai san komai ba, sai aka sanya masa ji, aka sanya masa gani, aka sanya masa zuciyar da zai iya tantance zarai da abawa, domin ya iya bakin kokarinsa wajen tanadi da guziri. Shi yasa aka ce wata zawwatu fa inna khayra zadi taqwa wal tanzur nafsa ma qaddama li ghadin, danye wannan aikin. To ashe idan mutum ya zo shi duniya sai ya kashe rayuwarsa wajen iktisabul umurul maddiya, ar-rizq wal ahl wal jah, sannan ko bai tsaya yayi wani abu na kiyaye tauhidi ba, dukiya, samun matsayi, daukaka, a'a, tara iyalai, tara waɗansu abubuwa da ake tarawa na duniya, rayuwar sai ta gushe a haka, kuma ga shirka. To idan ya koma zuwa ga Allah sai a ce yaya ka zo ka zika, ba kai amfani da damar da aka baka ba. Shi ya saka a gaba aka ce wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum, na'am. Shi yasa gaba aka ce wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum, kuka bar abin da aka baku a bayan. To kaga kenan ashe wanda ya zo shi duniya bai amfani da dama ba, ya koma ma Ubangiji iya abin da ya tara, al'amarin duniya ya tara, bai kuma yi amfani da wannan abubuwan duniyan don gyara lahira, ya yi guzurin lahira ba, to ya yi asara. Sai a ce ya je ma Ubangijinsa zika, ya zo a banza, ko ya zo da dalili, bai yi amfani da dama ba, ya koma a banza, rayuwarsa ta zama a banza. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra, kage yana daukan wannan ma. Shi ya saka sai ya zamanto wanda ya zo duniya, shi sai ya tsayu, tunda Allah ya ce ya nusar inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura wa hadainahu najidai. Allah ya nusar da bawa, to sai bawa ya yi iya bakin kokarinsa, abin da ya samu na duniya sai amfani da shi wasila ne ila talabil akhira. To kaga shi ne wannan ya yi aiki domin Allah subhanahu wa ta'ala. Shine Allah madaukaki yake ambatawa, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'inda Allah, abinda kuka gabatar makawunan, in dukiya ce, in mulki ne, in kome ne da ake samu a duniya, da ita kanta rayuwar mutum sai amfani da ita dan ya tsorowaci wani abu ya gabatar da shi dan gobe, to zai samu abin sa a kiyama. Kaga shi ne tuhuman zaba, shi wannan bai tafi furada ba ke a wata bayanin da malamai suka yi, shi bai tafi haka ba, dan me? Akwai abin da ya sahibce shi, sahibahu a amaluhu salihah, domin dama idan jiki yana tare da ruhi. Don haka lokacin da mutum ya mutu to sai a raba. Yanzu jiki ya rube, me zai zauna tare da ruhi? Ayyuka. In munanan aiki ne, zaman banza. Kyawawan ayyuka su za su taya mutum zama, kamar yadda Annabi ya faɗa a cikin kabari, kaga shi bai zai shi kadai ba. Lokacin za ta tashi a kiyama bai tashi shi kadai ba, ya tashi da kyawawan ayyukansa. Kenan ashe wanda bai yi aiki ya yi tanadi ba, to shi ne ya tara duniya ne, ya tara dukiya, ya tara abubuwa, amma bai nemi lahirar da su ba. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yake cewa ya kulu bin adama mali mali wa hal min malika illa ma akalta fa afnait wa labista fa ablait wa tasaddaqta fa ambait. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace dan adam zai dinga banka ma yana cewa dukiyata ce, dukiyata ce, shin kana da wani abu a cikin dukiyarta ka kam? In ban da dan wanda ka ci sai ya bace a jikinka ya lalace, sai dan tubafin da ka saka wanda za su lalace su ma, ko ka rubu da su ka sake yin wasu, ko kuma wanda kai sadaka ka bayar da shi domin Allah. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa masu wa zalika fa zahibun wa tarikuhu lin nas, duk abin da ya wananci wanda ka dan amfana da shi dan nan mutum zai tafi ne ya bar shi ga wasu. To shi yasa kaga wanda bai amfani da dukiya da dama da zamaninsa ba domin lahira ba, to shi ne zai tafi zikau, ba shi da kone. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace igtanim khamsan qabla khamsin, aka ce shababaka qabla haramik wa sihhataka qabla saqnik wa ghinaka qabla faqrik wa faragaka qabla shughlik wa hayataka qabla mautik. Ka amfana da waɗannan abubuwa biyar kafin biyar su, ka yi amfani da dama kenan. Ƙuruciyarka kafin su ba ta zo, akwai abin da in ba ka yi a ƙuruciya na bautar Allah ba, wallahi in ka tsufa ka ce za ka yi ba za ka iya yi. Yanzu ko doguwar tsayuwa ta yawan yin sallah da daddare, in tsufa ya samu mutum ba zai iya ba, sai dai nafila raka'a biyu ya cika ce da wutur, amma doguwar tsayuwa sai ta gagare shi. Kai wani ma yana zaune ma yana sallar sai bacci ta dauke, sai bacci ya dauke shi in ma zaune ne saboda tsufa. Haka lamarin yake, in karatu kake so ka nemi ilimi kana da ƙuruciya ƙwaƙwalwar tana ɗan ja, amma lokacin da ya zamanto ka tsufa sai a yi ta dawurwuri akan aya ɗaya, sati za yi ana kewaya ta. To haka lamarin yake. Don haka Allah subhanahu wata'ala zai sanya mala'iku, ko kuma a wani kauli aka ce Ubangiji, amma dai maganar mala'iku ita malamai suka fi rajjahawa, za su faɗa ne amma hikayatan anillah wa laqad ji'tumuna furada, haƙiƙa yanzu gashi kun zo mana zikau, abinda duka tara a duniya kun bar shi, kuma ba ku yi aiki don tattali ba, babu lada. Kama khalaqnakum awwala marra, kamar yadda muka halice ku farkon lamari, mutum ya zo duniya babu zunubi babu ala babu lada, kuma ya za a iya koma wajen Ubangiji kuma yanzu bai tara wa kansa lada ba, sai ma zunubi akasi. Maimakon ana so a rayuwar ta ka kai kokari ne zunubin ya karanta ladan shi ne mai yawa, kuma sai mutum ya zo shi kawai ya ɗaya bu zunubi kawai da shi ya tauba lada. Wa taraktum ma khawwalnakum, kuma sai kuka bar abin da muka baku, a ɗainakum min al-amwal, duk dukiyar da aka baku ta hana ku bin Allah, yanzu fa kun batta wara a zuhurkum a bayan bayanku, fi duniya bi ghairi ikhtiyarikum, ba bisa zaɓinku ba. Don mutum ba bisa zaɓinsa yake tafiya ya bar duniyar ba, musamman in yana da dukiya yana morewa a cikinta, sai dai kawai ya zo a ɗauke shi. Wa ma nara ma'akum shufa'a'akum, to kaga damar da take ga mutum, dama ce guda nawa? Dama ce guda biyu. Na farko a duniya ka yi aiki, i'malu fasayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minuna thumma turadduna ila alimil ghaibi wash shahada. wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allah yake ku da ku je aiki, ku yi aiki irin wanda Allah yake so, ku dage a kansa, Allah zai shaida. Muminan da ke tare da ku za su shaida. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a kiyama in an bujiro da aikin naku zai shaida, eh shine ya koyar da ku wannan aikin, kuma Allah shine dama masa. To kaga dama ta farko shine kai aiki a nan duniya ka roki Ubangiji. Dama ta biyu shine a ranar alkiyama kai fatan haduwa da mai falala da rahama ta Ubangiji ta shigar da mutum aljanna. Don manzon Allah yace aikinku kadai ba zai shigar da ku aljanna ba, sai in an lullube ku da falala. To kaga su yanzu waɗannan da ake magana a kansu, musamman masu da'awar abubuwa guda uku cin na zaloci, sun bar Allah, sun yi riko da fankan fayau, kuma ma ba su yi aikin kirki a nan duniya ba, kaga an yi 1-0. Dama su yanzu suna tunanin ababen da suka rike, gumakan da suka rike, ko su shehunan da suka rike za su cece su a kiyama wajen Allah. To yanzu tun da a nan waje an ce wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum, duk abin da kuka bari a baya kun bar shi dukiya ba za ta yi amfani ba, don dama ba ku yi aiki mai kyau ba da wannan dukiyar. Dama su ta gaba da suke ga za a iya cetonsu, sai Allah ta'ala ya ambata musu bisa harshen mala'iku, wa ma nara ma'akum shufa'akum alladhina za'amtum annahum fikum shuraka. Kuma fa yanzu da muka duba ai ba mu ga masu ceton naku su gumakan ko shehunan da kuka damfaru da su har kuka yi shirka ba, alladhina za'amtum, wanda kuka raya annahum fikum shuraka, cewa wai su suna da wani iko na tarayya da Allah akan bautar da za ku musu. Ai fistihqaqa ibadatikum, sun cancanci bautar ku, kuna ganin cewa su shuraka'u lillahi, ababan tarayya ne ga Allah, su din ma yanzu ba a gansu ba. Laqad taqatta'a bainakum, ai yanzu duk wani hanyar sadarwa ta katse a tsakaninku, hanyar sadarwa ta katse. Wa dalla ankum ma kuntum tasqumun, ashe kenan abinda da kuke rayawa a duniya yanzu ya bace ba? Da suna raye za su cece su, yanzu kuma sai su ga dahir cewa abun ba haka ba. Duk wani sadarwa ta yanke a tsakanin su ma ta kansu suke. Ula'ika alladhina yad'una yabtaguna ila rabbihim alwasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adhaba. Wadanda aka rika kenan ma mutanen kirki irin su Annabi Isa, inna alladhina sabaqa lahum minna alhusna ula'ika anha mub'aduna la yasma'una hasisaha. To su ne waɗanda Allah ya ambata da mala'ikun da aka rike su ma abin bauta, da wasu salihan bayi waɗanda ba su dora mutane ba amma aka rike su abin bauta irin Shehu Usman insha Allah. To irin waɗannan su ne waɗanda aya ta cikin Isra'i ce makana ula'ika alladhina yad'una, waɗancan da suke bautawa. Yabtaguna ila rabbihimul wasila, su ma suna neman hanya ne da za su bauta ma Ubangijinsu. Ayyuhum aqrabu, rigaggeniya suke waye zai fi samun kusaci da Ubangiji. Wa yarjuna rahmatahu, su ma fata rahmar Allah suke, wa yakhafuna 'adhaba, suna tsoron azabarsa, ba su da ikon yin komai. To kaga waɗannan sai a ce musu laqad taqatta'a bainakum wa dhalla 'ankum ma kuntum tazumun, kamar yadda Allah ya faɗa a Bakara kenan, in tabarra alladhina tubi'u min alladhina taba'u wa ra'aw al'adaba wa taqatta'at bihim al'asbab. Duk wani hanyar sadarwa ya katse a tsakanin su, waɗanda suka ja da waɗanda aka ja. Allah ka dawamar da mu akan tauhid. Wa dhalla 'ankum ma kuntum tazumun, abinda kuka kasance kuna rayawa fi duniya a nan duniya, min shafa'atiha, cewa waɗannan za su cece ku, yanzu ya tafi ya ɓace. Walamma taqaddama al-kalamu ala taqrir at-tauhid wan-nubuwwa, yayin da batu ya tabbata, ya gabata wajen tabbatar da kadaita Allah da kuma annabtar Annabi sallallahu alaihi wasallama, ardafa bi dhikri ad-dala'il ala kamali qudratihi wa ilmihi wa hikmatihi, sai kuma ya gwama mana yabi da ambaton dalilai wadanda suke nuna cikar iko na Ubangiji da ilmin sa da gwanantakar sa tabihan ala anna al-maqsud al-a'zama ma'rifatu Allah allazi yastahiqu ay ya'budahu yu'badahu wahdahu kuma Allah madaukaki ya fadakar da mutane cewa manufa a kayan aiko manzanni shine mutane su ƙara sanin cewa Allah subhanahu wataala shine abin bauta wanda kuma ya cancanta a bauta masa shi kadai fa kana sai Allah madaukaki yace
inna allaha faliqul habbi wan nawa يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها كنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون
الله سبحانه وتعالى يجي إن الله فالق الحب والنوى الله ما توقع كيشين واندا يسأل قايا shaqul habbi anil nabat shine ya tsaga kwaya daga tsirai wannawa haka nan kuma da dan dibino anil nakhli wato daga cikin dibino da in kai shuka Allah shine ke tsaga wannan kwayar da aka shuka in dan dibino ne aka saka to Allah ne ke tsaga wannan dan dibino din sai kuma kaga bishiyar dibino ta fito to Allah shi yake da wannan hikima duko ta hikima ta Ubangiji ruwa ne guda daya nau'i daya ƙasa ce guda daya nau'i daya amma kuma sai ta fitar tsirai mabambanta da wanda aka shuka da wanda ba a shuka ba kaga wannan kudura ce ta Ubangiji da yake nuna akwai wanda yayi bai abin kawai ya zo ne by chance ba kamar yadda wanda ba su yadda da Allah ba suke fada abin ba by chance ya kasance ba a'a a bisa sani ne kuma a bisa manufa kuma a bisa iyawa da gwanancewa Allah ne yake inna Allah faliqul habbi wan nawa yukhrijul hayya minal mayyit Allah subhanahu wa ta'ala shine yake fitar rayayye wato daga matacce kal insani wa ta'ir min al-nutfati wal bayda mutun sai ya fito haka nan tsuntsu wato mutun da tsuntsu kenan shine al-hayy min al-nutfati wal bayda a cikin sai fitar da dugon mali ya kuma fitar da kwai
ya khurujul hayy min al mayyit. Kaga mutum mai rai ne, tsuntsu mai rai ne, amma maniyi da kwai a matsayin matattu suke. Amma kuma maniyi shi yake fitar a cikin sa, Allah ke fitar da mutum, sannan kwai ma daga cikin sa Allah ke fitar da tsuntsu. Wa mukhrijul mayyit min al hayy, kuma shine ke fitar da, shine mai fitar da matacce daga jikin mai rai, wato in ka akka sake mutum mai rai shi yake fitar da mani, kuma sannan kaza mai rai ita take fitar da kwan, kuma sannan wancan macaccen kuma sai sake fitar da nau'i irin wannan. Don Allah subhanahu wataala shi ne yake wannan. Kaga yanzu duniyar dujalawa da muke rayuwa a cikinta, Allah ka kubutar mana imaninmu, wato su iya bakin kokarinsu kullum suna so su nuna wa mutane ne cewa ba Allah ne yake halitta ba. Suna so su cire wa mutane wannan abin nan. Campaign din yayi ƙarfi sosai a ƙasashen Turawa, kuma yanzu wani sabe da aka yi shekarun ɗan bayan da suka wuce, sai aka ga ƙasar da ta fi adadin mutanen da ba su yarda da Allah ba, babu kamar Ingila. Kaji wani abun mamaki, sai ka tsammata America ce a kan gaba, amma Ingila ta fita. The most atheistic society in the world, Ingila. To suna nan da yawa ba su yarda da Allah, ba su yarda da kowane addini ba. Kuma mu ma kaga yanzu an so mu shigo mana da shi ƙasashen, har waɗansu sukan manka ma su ce su atheists, an ce a social media ko wanda ma suke nuna su atheists, su ba su yarda akwai Allah ba. Kuma abu ne wanda suke ta amfani da wannan damar, suna so su shigar da shi a cikin yara matasa, ba ma yara matasa ba, yara ƙanana. Ka san duk dujalancin yanzu target ɗin su yara ƙanana, yara ƙanana, yan nursery, yan primary school, ko kuma yan junior secondary school, yawanci su ne target ɗin su. Su ne ake so a cusa musu aƙida na madugo na luwa'i, a ce abu ne wanda yake normal, kamar shan kokko ne, mutum yana sha'awan shan kokko, wani kuma kunu yake sha'awa, wani kuma guda yake so, baya san kokko, sai a nuna musu kamar haka. Suna nan wallahi suna campaign, da gaske nake gaya muku, suna nan suna yi. Da aka ƙara buɗe ido sosai akan hidimar karantarwa da kuma irin makarantun da mutum zai kai ƴaƴansa, musamman wanda suke birane, inda shirgin ya fi yawa a can. Allah ka tsare mana imanin. Kage yanzu ai suna yin robots ko? Suna robots. Robots suke tayi yanzu, ana tayi, suna so sai sun kai wani matsayi su fansawa su a duniya. Robot kamar mutum. Har ma akwai wata rana wani ya turo min tallan wata robot da za a yi kamar mata, ana yadda kake son kamannin haka za a yi mata. Kuma har sun yi wani abu na siddabar wanda za ta iya ɗaukan ciki. Kamar yadda ake yi a incubator saka abin nan, to kamar haka ita ma aka yi designing ɗinta. A sa mata muryar da kai kake sha'awa da sauransu. Robot ne. Wato kaga ana so a kauda human species kenan. Ana so ku yi ƙaranci don dujalanci ya yaɗu sosai yadda ake so. Kuma ga cloning. Cloning suna nan suna ta yin sa. Suna ta yin sa. Bill Gates ma yana kawowa wannan abun a ƙasar nan yanzu. Wata doka a ƙarƙashin abun nan irin wasu health policies. Wallahi al'azim, suna nan suna ta ƙoƙari inda za a dinga ɗiban genes na jikin mutum. Sai suke duk genes na jikin mutane duk a tattara su a duniya, don su ji daɗi yadda za su dinga yin cloning. Kamfani za a yi na yin mutane. Ai sun yi a baya, sun yi cloning a baya, aka hana. Amma sai aka ce an hana ne, amma ba hana shi a laboratory, a research centers ba, a dinga yi saboda ya faɗa da ilimi. To suna nan so suke, sai abin ya kai wani matsayi sai kuma a fansama shi a yi kamfanin mutane. Ai duk nuna wa mutane ne cewa babu Allah. To Allah ya gaya mana inna Allah faliqul habbi wan nawa yukhrijul hayya min al mayyit wa mukhrijul mayyit min al hayy. kuma wannan yukhrujul hayya minal mayyit wa mukhrujul mayyit minal hayy yana daukan ma'ana kaga mutum musulmi ya an samu kafiri a jikin sa ko kafiri an samu musulmi a jikin sa duk shi ma yana daukan wannan ma'ana Allah madaukaki yace zalikumullah ai wanda yake wannan halitta alqalikul mukhrij mahalicin nan mai fitar da macecce daga jike rayayye shine Allah fa anna tufakun to tayaye ake karkatar da ku fa kaifa tusrafuna anil imani ya za a kauda ku daga imani da wanzuwar Allah ma'a qiyamil burhan alhadi dalili ya tabbata Abu Hanifa bin Nu'man Abu Hanifa Nu'man ibn Thabit Allah ya masa rahama tun a zamanin sa akwai wanda basu yarda da Allah wanda su basu yarda ba mulhidaine mulhidun wani yazo wajen sa wai suna so su masa tambaya a kayan batun ilhadi ne su basu yarda akwai Allah ba sun zo wajen sa suna so za su masa tambaya suka gabatar da kansu suka ce mun zo za mu maka tambaya ne domin ka tabbatar mana cewa wai akwai Allah sai cike ku kyale mu tukunna ina ta juyayi ne yanzu a kayan wani abin nan ina ta tuntuntuni akan wani labari da aka bani sai suka ce wannan labari ne sai ce wai labari aka bani aka ce jirgin ruwa yana dauke da kayan kasuwanci kuma gashi babu matuki amma jirgin ruwan nan abun mamaki ga teku tana motsawa tana ambaliya sai ya kama hanya da kansa ya je can bakin gaba sai zubar da kayan sai ya sake lodowa wani sai ya dawo yana ta kai kawo wannan labarin ne da aka bani nake ta jujjuya shi a cikin zuciyata sai suka ce amma da wanda ya baka labarin nan ba shi da hankali ba yau shi aka sai ce to ku kuma ku ne ba ku da hankali duniya da take da sarkakiya sama da ƙasa kullun take al'amura rana ta fito kaza ta fadi kuma ku ce babu wanda yake juya ta kun gane Abu Hanifa Allah ya bashi basira wajen muqabala ba a zuwa wajen sa samu nasara yana da logic ainihin da gaske Allah ya kara musu daraja Allah ta'ala ya ce falikul isbahi ubangiji shine wanda yake tsaga asuba musdarun ne bi ma'ana asubah masdar wato Allah shine yake tsaga asuba shi kaman a ce an tsaga can da aka ce falikul habbi in an tsaga kwaya ba sai tsuro ya fito ba haka ne doctor ko sai tsuro ya fito to shi ma alfijir din kaman tsagawa ne an tsaga duhun dare sai kuma alfijir yake to sai aka ambace shi da irin wannan ibara as-subh aishaqun amud as-subh Allah shine yake tsaga wato kaman a ce sanda wacila ta asubahi ta keto har annabi ya ce al-fajr fajranku wa huwa awwalu ma yabdu min nurin nahari an zulmatin layl shine farkon abin da yake bayyana daga hasken wuni wanda yake fayyacewa duhun dare waja'ala al-layla sakana kuma sai Allah subhanahu wata'ala ya sanya dare ya zamanto nutsuwa a gare ku taskunu fihi al-khalqu min at-ta'abi wanda halittu baki ɗaya suke hutawa daga wahalar da aka yi a cikin wuni kaga kenan kamar yadda yace waja'alna al-layla libasa waja'alna an-nahara ma'asha wato wuni shine za a yi qalbul ma'ash adatan da safe ne zuwa faduwar rana mutane suke ta kai kawo kai kawo kai kawo wajen da man abinci in dare yayi kuma yawanci sai kaga a hankali a hankali a hankali ana zuƙewa can sai kaji duniya ta yi tsit yadda zaka fahimci cewa abun ba wai tsara shi aka yi ba ba ɗan adam ne suka zauna suka tsara aka yi consensus ba dabi'a ce daga wajen Allah da ya kimsa mahalittu ba ɗan adam ne kawai da daddare suke hutawa ba duk sauran dabbobi ma haka suke yi tsuntsu ma yana kewayawa daga magarba ta kawo kai sai ga burburu ko ba haka ba shi da yake shi burburo munafiki da yaddare ki ne mabici eh da asubahi kuma sai dawo gida ya akasa tabi'a amma tsuntsaye duka su fitowa da daddare sai su koma ko dabbobin da suke farauta da daddare in dare nisa to kuma suna da yawa wajen kwanta haka abin yake da daddare sai ka ji duniya ta yi tsit tsari ne daga wajen Allah subhanahu wataala waja'ala al-layla sakana ya sanya dare ya zama to nutsuwa ay taskunu fihi al-khalqu min at-ta'ab wash-shamsu wal-qamara rana da wata bin-nasbi atafan ala mahalli al-layl an ya tafi a can waja'ala al-layla wash-shamsu wal-qamara kenan husbana suka zama to abin kidaya hisaban lil-awqat da su ne ake kidaya lokaci da rana ake kidaya lokaci ko lokacin da babu agogo in asubahi ta fito rana yana fitowa sai a ce hantsi haka ne ko can sai a ce hantsi fa yayi nisa can sai kaje an ce rana ta take sai kaje an ce azhar ta yi sai kaje an ce la'asar sai kaje an ce ai an yi maraije sai kaje almuru ko ba haka ba kaga da shi ake kirgawa haka dare ma farkon dare har zuwa karshen sa wash-shamsu wal-qamara Allah subhanahu wata'ala ya sanya rana da wata da su ne ake gane lokaci husbana Allah ya sanya su abin kidaya abin hisabi lil awqat wato ga lokata ai alba'u mahdhufa wa huwa halun min muqaddar ayyajriyani bihusban suna gudana ne a bisa wannan lissafi kamar yadda Allah ta'ala ya ambata cikin suratul rahman ash-shamsu wal-qamaru bihusban wato suna tafiya ne akan bisa akan lissafi rana ita take tafiyan nan ba ha kawai take tafiya ba akan lissafi take tafiya haka nan wata shi ma akan lissafi yake tafiya Allah madaukaki yace zalika ai wannan abin da aka ambata taqdirul aziz iko ne qaddarawa ne na mabuwayi shi mulki a cikin mulkin sa al-alim kuma wanda yake masani da khalqi game da hadintonsa Allah ce wa huwa alladhi ja'ala lakum an-nujuma Allah shine wanda ya sanya muku taurari ka gani magana akan rana da wata su mafi girman amfanin da aka ambata anan suna da amfani da yawa amma wanda aka ambata anan shine lissafin lokata eh hisabul awqat to sai aka ambaci ita kuma taurariwa wa huwa alladhi ja'ala lakum an-nujuma shine dai Allah din nan wanda ya sanya muku taurari litahta dubiha domin ku nusanta da ita fi zulumatil barri wal bahri a cikin dubban tudu da dubban teku in kana tafiya akan tudu zaka yi amfani da taurari zaka iya ganin hanya in kana tafiya a cikin teku nan ne ma tauraron suka fi amfani domin babu wani abun da zaka iya ganewa sabanin ma kan tudu zaka ga wadansu abubuwa da Allah ce wa alamat wa bin najmi hum yahtadun alamat su ne wasu abubuwan wanda zaka gani wanda Allah ya kafa duwatsu kwazazzabai da makamantansu sannan kuma tauraru ana amfani da su koda akan tudu haka nan idan ka shiga cikin teku asali da waɗannan tauraron suke amfani litata dubiha fi zulumatil barri wal bahr anan ne aka samu ilmin nujum amma mai bayani akan su ko akwai wanda yake ilmin tafsir akwai wanda yake ilmin ta'sir eh in ilmin tafsir shi wannan ya halatta amma ilmin ta'sir wannan shine wanda yake haramu to kaga wannan da musulunci ya ambata sai aka samu musulmai suka yi faqadi in ka ce ada akwai waɗanda suke da ilimin taurari gabanin zuwan musulunci eh akwai amma ba su da insight kamar yadda musulunci ya tada shi ya saka su ba su yi fice ba a ilimin taurari musulmi su ne suka yi fice a ilimin taurari janibin ilimin tafsir irin su al-Farabi irin su al-Khawarizmi irin su Ibrahim al-Fazari manya-manyan malamai da aka yi ada waɗanda waɗannan bayan Allah su ne suka wanda ya fara yin astronaut kuma ko da a modern science sun yadda cewa wani abu ne kamar compass suna ce shi astronaut musulmi ne suka fara yin sa ana amfani da shi ne wajen ganewa direction kuma daga ilimin taurari suka yi shi ta shake ganewa direction idan ana tafiya don haka musulmi sun yi wannan ne lokacin da aka ci Spain da yaki zaman da suka yi a Spain kun san wajen shekara 600 musulmi suna iko a France abinan a Spain da kuma ma southern France asan suna karkashin musulunci lokacin da musulmi suka je suke daula ta Cordoba daula Andalusia Abdurrahman al-Ghafiqi amirul Andalus tabi'i ne ya ga sahabbai to shi a yakin da yayi sai da yaje tsakaninsa da Paris Paris din yanzu ta wannan arne Macron Paris din yanzu tsakaninsa da yaje wuce mil 100 ba mil 100 kaga about 170 kenan kilometers tsakaninsa da ya shiga cikin Paris da yaki daular kuma ta kai iyana ba tare hina ke son bayarwa ba amma musulmai su ne waɗanda suka soma ɗora ɗan ba rubuce-rubucen da suka yi a Cordoba da Granada wanda ya suke ce Cordoba wancan kuma suna ce mata Granada a ƙasar Spain abinda musulmi suka rubuta suka bari a nan bayan da aka ci musulmi da yaƙi aka kashe na kashewa saura suka gudu suka taho Morocco su Tunisia aka fantsama waɗansu ƴan tsirare kuma aka turke su a can aka tilasta su yadda su koma addinin kiristanci to da suka shiga rubuce-rubucen da musulmi suka yi suka dinga ɗiba wallahi su da kansu sun yi acknowledge ilimin science ma'ana ilimin astronomy da ilimin mathematics mathematical science da astronomical science Europe bata samu idanu kaman lokacin da ta samu mallakar rubuce-rubucen musulmi ba rubuce-rubucen musulmi a nan ne suka san ido wannan a rubutunsu su da kansu suka yi suka ambaci haka to an samu musulmi wanda suke fakari a wannan saboda irin waɗannan ayoyi da bayanan da Qur'ani ya zo da shi da bayanan da hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam suka zo da shi akan wannan janibi wa huwa allazi ja'ala lakum an-nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr fil asfari yayin da kuke cikin tafiya kenan kad fassalna al-ayati Allah yace lalle mun bayyana ayoyi daki daki ad-dilalati ala qudratina dalilai dake nuna iko na ubangiji da kaumin ya alamu amma ga mutanen da suke da ilimi ba ka iya fahimtar ikon ubangiji sai lokacin da ka san Allah da shi yasa ka jingina shi ga ilimi ashe idan mutum bai san Allah ba ya san ikon Allah amma wanda ya san Allah shi yake san ikon Allah wanda kage bai san ikon Allah ba to bai san Allah ba ilimi na sanin Allah shi yake sa bawa ya ƙara jinjina wa ubangijinsa ya sallama wa ubangijinsa Allah ka ƙara mana ilimi mai amfani nan za mu tsaya insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ya tsara mu alada wanda muke kuskure kuma Allah ya bi mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum